الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر العرباء uku ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437, daidai da 8 ga watan June shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 71 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khair al-ibad, wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزراعي الدمشقي، وند أكتساني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني. الله أمنجي يغافى تامش لتاف زاد المعاد موسوعة تتاريه منظام الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافي لنا كومي دروانك دنجني لدكا نن الأمر عندك دا علاقة دا رأيوة دا تفركي دا منهجي دا كرنتوى النبي صلى الله عليه وسلم دا سير الرأيوة سا da tsarin ibadoji da mu'amalolinsa. Ibn Qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da matsalolin da ke da alaƙa da haka. Malamai suna masa jinjina saboda ainihin wannan aiki da ya yi, musamman saboda lura da cewa ya yi aikin alhalin yana nesa da littafan shi a lokacin da yake aikin hajji a ƙasar Makka daga ƙasar Dimashku. Allah Ubangiji ya saka mashi alkhairi. Za mu tashi a inda ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi salatil kusufi. Gaba wadda za ta yi magana a kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da sallar kispewar rana ko wata. Lamma kasafati shamsu kharaja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musri'an. Malam ya ce lokacin da rana ta kispe, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita zuwa masallaci da sauri. Fazi'an, a cikin rudewa, ya jirro rida'ahu, yana mai jan majanyin shi a ƙasa, alamar cewa ya fito ba tare da ya shirya ya ainihin gyara suturarsa ba. Wa kana kusufuha fi awwalin nahari ala miqdari rumhaini aw thalathatin min tulu'iha. Wannan kiskewa da rana ta yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faru ne a farkon wuni da gari ya waye, lokacin daidai lokacin ta daga daga maɓullarta kamar tsawon ainihin wato rumhaini, mashi guda biyu aw thalathatin ko kuma mashi uku min tulu'iha daga fitowarta. Ma'ana sukan yi lissafi ne irin nasu na mutanen da tsawon daga inda ta taso zuwa inda ta miƙa. Za ka iya kamar ka jona mashi guda ɗaya ka sa wani a kan shi, to kamar tsawon ainihin wato distance ɗin kenan, ko kuma mashi uku. Wato al'amarin ya faru ne kamar ka ce da safe, kamar irin yanzu haka ƙarfe 9 ko 8 ko 10 ko wani abu makamancin haka, kafin rana ta ɗaga ta kai ga ta fara zafi sosai. Ta taqaddama fa salla raka'atayn, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba, ma'ana na limami kenan, irin yadda liman ke shiga gaba, sai ya salla raka'a biyu. Qara'a fil ula bi fatihatil kitab, a raka'a farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta fatiha, wa suratin tawila, ya karanta sura mai tsayi kwarai, jahara bil qira'a, sannan yayi karatun a bayyana kowa na jin shi, thumma raka'a, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku'u, fa atala ruku'a, ya tsawaita ruku'un, thumma rafa'a ra'sahu min ruku', sannan ya dago kanshi daga ruku'un, fa atala alqiyama, ya sake tsawaita tsayuwa, wa huwa duna alqiyamil awwal, wanda bai kai na farko ba. Ma'ana wannan sallah yanayinta ya saba ma sallah yadda aka santa. An sani a sallah idan aka yi ruku aka dago to sai a tafi zuwa ga sujuda, amma wannan sallah ta kiskewar rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga rukun farko, ana tsammanin a ga ya tafi sujuda sai ya sake yin sabon karatu, ya ci gaba da karatu amma sai ya tsawaita tsawon da bai kai na waccan ba. Malamai su magandano akan shin a wannan sabon dagowar za a ƙara karanta Fatiha ko kuwa sura kadai za a karanta. Abinda malamai suka tafi akai mafi yawa shine cewa za a ƙara karanta Fatiha. Na fata yan uwa su koma su karanta littafin Salatul Kusufi fi Bai'il Kitab was Sunna na Malam Sa'ad ibn Wahab Al-Qahtani, ya kawo maganganun da kuma tarjihin abinda aka kwana akai. Baya da ya ƙara wannan dogon karatu, thumma fa aqala al-qiyama wa huwa duna al-qiyam al-awwal wa qala lamma rafa'a ra'sahu, yace da ya sake dagowa bayan da ya ruku'u na farko, ya dago ya sake yin karatu, ya sake yin ruku'u na biyu, ya sake dagowa, to anan ne sai yace sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd, thumma akhadha fil qira'ati, sannan ya sake yin qira'a, ma'ana karo na biyu din kenan, thumma raka'a fa aqala ruku'a wa huwa duna ruku'i al-awwal, ya ci gaba da karatu sannan yayi ruku'u, sannan ya dago daga ruku'u ya tsawaita a ruku'un amma bai kai irin na farko ba, thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'un, thumma sajada, sannan yayi sujuda sajdatan tawila, sujuda mai tsawo, fa aqala sujuda, ya tsawaita sujuda, thumma fa'ala fi raka'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi al-ula, sannan ya aikata a raka'a ta biyu irin abinda ya aikata a ta farkon nan, ma'ana yayi dogon karatu, yayi ruku'u ya tsawaita, ya dago ya sake yin dogon karatu da bai kai tsayin na farko ba, ya sake yin ruku'u ya tsawaita bai kai tsayin na farko ba, sa'annan ya tafi sujuda, ma'ana raka'a biyu a cikin daya, da haka raka'a hudu kenan a cikin raka'a biyu. Abinda yake nufi da raka'a biyu cikin daya shine ayi karatu, ayi ruku'u, a dago, to an yi raka'a daya kenan, sai aka sake yin kuma karatu, aka yi ruku'u, aka dago, kaga an yi raka'a biyu a cikin daya, domin sai da ya gama waɗannan guda biyun sannan ya yi sujuda kwaya biyu kamar yadda ake yi kowace raka'a gama gari, kenan ya yi raka'a hudu a cikin raka'a biyu, ko ka ce ya yi karatu guda hudu da ruku'u guda hudu a cikin raka'o'i guda biyu. Sai malam ya ci gaba da cewa fa kana fi kulli raka'atin ruku'ani wa sujudani, kaga kenan a cikin kowace raka'a akwai ruku'u guda biyu da sujuda guda biyu, fastakmala fi raka'ataini arba'a raka'atin wa arba'a sujudatin, dan haka ya cika a cikin kowace raka'a guda biyu ruku'u hudu da sujuda hudu, wara'a ahlal azabi fin nar, a cikin wannan sallah kuma na daga cikin abubuwan da suka faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yan wuta ana yi musu azaba, wa hamma an ya'khudha, ya ga yan wuta da yan aljanna, wa hamma an ya'khudha unqudan min aljanna, har yi nufin ya ciro wa musulmi wani ainihin unqud, kamar ka ce nono bunch, irin yadda aiba take haka da yawa ko dabino ko cizaki ko a abin nan inabi, wannan tattaruwar shi ake cewa unqud, nonon aiba ko nonon dabino ko nonon kaza, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ya ciro wannan abu daga aljanna, fa yuriyahum iyyahu, ya nuna ma musulmi wannan abu, wara'a ahlal azabi fin nari, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yan wuta a cikin azaba, Allah ka tsare mu daga azaba wuta, fara amra'atan yakhdishuha takhdishuha hirra, ya ga wata mata ga yar musa kyanwa ko mage tana yakushin wannan mata, rabatataha, matar ta daura kyanwan ne a nan duniya, hatta matat ju'an wa atashan, har sai da kyan wannan ta mutu da yunwa da kishirwa, wara'a Amr ibn Malik yajru am'ahu fin nar, haka nan kuma yaga Amr dan Malik yana jan am'ahu kayan cikinsa fin nar, wannan mutumin wani kafiri ne a zamanin jahiliya, Amr dan Luhay wanda shine farkon awwalu man sayyaba sawa'i, kamar yadda ya zo a cikin ainihin littattafai na tarihi da littattafai na aqida, cewa mutanen Makka suna kan addinin Annabi Isma'il alaihi salam, suna bautar Allah, suna aikin hajji da makamantansu. Ana nan wannan mutumi daga cikin manya ne a cikin kabilar Banu Khuza'a, sai yana tafiya kasar Sham dan kasuwa ne. Idan yaje yana ganin irin kafirci da maguzanci da ake a can, bautar gumaka da ainihin tasyibi din da makamantansu, sai dinga zuwa yana koya wa mutanen shi Larabawa, mutanen Makka, irin wannan muguwar dabi'a da wannan kafirci. Karki shi ne mutumin da ya fara ware wata dabba raƙuma, ya ce ba za a ci namanta ba, ba za a hauta ba, ba za a tatsi nonanta ba, ma ja'alallahu min wasilatin wala sa'ibatin, ko irin wannan dabi'ar. Shi ne mutumin da ya fara kawo musu, shi ne awwalu man sayyaba sawa'i. Sannan shi ne fara kawo musu gunki, ya ce su dinga sujuda wa gunki suna gaishe shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ganshi a wuta ana mai azaba. Ina fata yan uwa su koma su karanta littafin Taysirul Azizul Hamid na ainihin wato Malam Ali Sheikh, da Ma'arijul Qubuli na sharihin Sullamul Wusul na al-Imam al-Hakam, duk sun yi magana akan waɗannan ainihin masail. To ya ga wannan mutumi ana yi mishi azaba ta hanyar gashi yana jan hanjin cikin shi a cikin wuta. Ubangiji Allah ya tsare. Wa kana awwala man ghayyara dini Ibrahima, wannan mutumi dama shi ne farkon mutumin da ya canza addinin Annabi Ibrahim. Wara'a fiha sariq al-hajj yu'azzab, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ya ga barawan nan na aikin haji. A zamanin jahiliya akwai mutum mai suna Abdu ibn Da'da, ya shahara cewa gawurtaccen barawo ne, yana yawo a filin Arfa da zaman Mina da wata sanda mai lankwasa yana janta a ƙasa. Da ya ga jakan mutum sai lankaye jakarka da wannan sanda ya yi ta janta a ƙasa har ya ɓace. In an yi magana sai ce au, ko ya ƙuri ban san cewa sandata ta jawo jakan ba. An san shi da wannan muguwar ɗabi'a a ƙasar Makka, abin da yake kire idan ya zo aikin haji. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ana mai azaba. To kaga masu zuwa aikin haji da sunan su yi sata su san wannan, kaga wannan tun a jahiliya ne, amma ji abin da ya faru da shi. Ba karamin alkaba'i bane mutum ya biya kuɗin aikin haji musamman ya tafi ya je sata, yayin da mutane suka je ibada a garin da Allah yake cewa wa man yurid fihi bi ilharin bi zulmin yudhiqhu min adhabin ali, wanda da yake da nufin ya je ya yi wata barna a cikin ƙasar Makka, to Allah yake za mu mishi azaba mai raɗaɗi. To ina kuma ga wanda tun daga garin su abin da ya tafi da nufin shi kenan, Allah ya tsare. To haka dai malamai suka ba da labarin wannan ainihin mutum mai suna Abd ibn Da'da, kamar yadda aka ruwaito a cikin Kitabul Athar na al-Imam Abu Yusuf al-Qadi, haka malam ainihin Abdullahi ibn Jibril ya ba da labari shi ma a cikin sharhin da ya Umratul Ahkam. Sun man sarafa, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallame sallashi, fa khataba bihim khutbatan baligha, ya musu wani jawabi na huduba wadda take mai fasaha kwarai. Hufiza minha qawlu, an kiyaye daga cikin abubuwan da ya faɗa ga waɗanda masu riwaya suka kiyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati al-layl la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Ku sani ya ku musulmai, lallai rana da wata wasu ayoyi ne daga cikin ainihin ayoyin Allah, alamun wahadaniya da ƙarfin Allah da iya halittar shi. Duba ka ga yadda Allah ya yi su, da yadda suke a cikin tsare-tsaren da Allah ya sa su, da yadda ba sa kaucewa daga wannan ainihin tsarin. Wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha lallai wash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara walal-laylu sabiqun nahar, da cewar Allah kuma waja'alna al-layla wan nahara ayatain. Ga sunan dai ayoyi da dama da inda Allah yake bayani akan cewa alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sakin thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila. Ga sunan ayoyi dirdik waɗanda suke bayani akan abinda ke cikin waɗannan halittu na Allah, rana da wata na alamu akan cewa lalle akwai Allah mahalicci wanda yake gagaragasa wajen iya halittarsa. Ina fata mun gane wannan. Shine manzo Allah yake tana musu cewa waɗannan halittu guda biyu rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, la yahsifani, ba sa kiskewa limauti ahad, saboda rasuwar wani mutum, wala li hayatihi, ko dan rayuwarsa ko dan an haife shi. Ishara akan abinda mutane suka dinga faɗi a wannan lokacin, ragowar burbushin tunani irin na jahiliya, saboda a daidai sanda aka yi wannan kiskewa, dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ibrahim ya rasu, sai suka ce lalle wannan yaro wali ne, domin a jahiliya suna ɗauka cewa rana ba ta kiskewa ita da wata sai in an haifi wani gwarzo ko wani babban mutum ya rasu. Manzo Allah ya cire musu wannan muguwar aƙida ta jahiliya a cikin zuciyarsu, yake ce musu fa idza ra'aytum zalika, ya ku musulmai, idan kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan rana ko wata ya kiske, fad'ullaha, sai ku roƙi Allah, wa kabbiru, ku yi takabbara, wasallu, ku yi sallah, wa tasaddaqu, kuma ku yi sadaka, ya ummata Muhammadin, ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Za mu zo mu karanta insha Allah game da wasu ƴan sharhohi game da waɗannan hadisai a cikin Fathul Bari. Za mu ji me yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ya ummati ba, me yasa ya ce ya ummata Muhammadin, yayi ta'dili, yayi uduli daga ainihin damiri na al-mutakallim zuwa ga damirul ba'i. Za mu ji bayanai daga malamai insha Allah. Yace ya ummata Muhammadin, wallahi kinaran ɗaya muku da Allah, ma ahadin aghyara min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu, wallahi babu wanda ya kai Allah kishi akan bawan shi yayi zina ko bai wasa ta yi zina. Wannan gaba tana ishara akan cewa yaɗuwar laifuffuka shi ke kawo kiskewar wata ko rana. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani laifi ɗaya daga cikin laifuka mafiya muni a duniya, waɗanda kuma Allah yake jin haushi idan bayan shi sun aikata, shi ne zina. Ishara akan sauran laifuka ire-iren waɗannan su ƙarya da cin amana da cin riba da saɓa wa iyaye da bayya a wajibai da farillai kamar wasa da sallah da ire-iren laifukan da mutane idan suka yi, idan Allah ya so su da rahama sai nuna musu alama ta hanyar kiskewar wata ko rana don su tuba daga zunubansu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ya ummata Muhammadin, wallahi na rantse da Allah, law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan, da kun san abin da na sani, wallahi da kun yi dariya kaɗan, da kun karanta dariyar da kuke yi ta yau da kullum, wa la bakaitum kafira, da kun yi kuka da yawa. Wa qala, manzon Allah ya ci gaba da cewa wa laqad ra'aytu fi maqami hadha kulla shay'in wa ittum bihi, a wannan wurin nawa da nake tsaye sai da Allah ya nuna mana duk wani abu da aka yi muku alƙawari, abinda zai faru gare ku a duniyan nan ko a lahira bayan wannan duniya, sai da Allah ya nuna mana shi gaba daya, kulla shay'in, komai da komai, hatta laqad ra'aytuni uridu an akhudha qitatan min aljanna, yace har sai da naga nayi kusa da na ɗauko muku wani nonon abinci daga cikin aljanna, hina ra'aytumuni ataqaddamu, lokacin da kuka ga nayi gaba din nan, dan ya faru a cikin sallar, ana cikin sallah sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba, an jima kuma sai aka ga yayi baya. Waɗannan abubuwan duka kamar yadda malamai suka ambata sun faru ne a raka'a ta biyu. Ina fata muna gane wannan jama'a. Wa laqad ra'aytu jahannama, yace kuma na ga wutar jahannama, yahtinu ba'daha ba'dan, sashin tana cin sashi, hina ra'aytumuni ata'akhkhar, shine kuka ganna nayi baya, lokacin da na ga wuta tana cin junanta. Allah ka tsare mu. Wa fi lafdin, a wani lafazi yace wa ra'aytun nara falam araka al-yawm manzaran qattu asba'a minha, yace na ga wuta kuma na ga wuta, falam ara, ban taba ganin, kalyawmi, kamar abinda na gani yau ba, manzaran wani abin gani, qattu, tun daga nake rayuwa ta har zuwa yanzu, asba'a minha, wanda yafi wannan ainihin tsanani, ya fi shi ban tsoro, ya yi amfani da lafazin kattu saboda ishara akan cewa daga farkon rayuwar shi zuwa yanzu, domin ba a amfani da kattu don nuna mustaqbal, sai don nuna ainihin wato madi. In ana son a nuna mustaqbal sai a ce abadan, la azuruhu abadan, ba zan sake ziyartar shi ba, ma zurtuhu qattu, ban taɓa ziyartarsa ba, amma an ka ce ma zurtuhu abadan to ka kwafsa. Haka malamai suka ce, ma'ana abadan tana nuna abin da zai faru a nan gaba, qattu ita kuma tana nuna abin da zai faru a baya. Malaman da suka fassara ma'anarta suka ce tana nufin daga qita'atun 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 qita'atun, wato a duka gaɓoɓin rayuwar da na aikata, rayuwar da na rayu ban taɓa ganin irin wannan abun ba, fi qita'i hayati. Ina fata mun gane wannan. Haka dai malaman lugha suka yi ta wannan ƙoƙari na fito da abin da ke cikin waɗannan kalmomi na fa'ida. A taƙaice, manzon Allah ya ce ban taɓa ganin wani abu da ya bani tsoro irin wannan da na gani na yau na wuta ba. Allah ubangiji ka tsare mu daga wuta. Wa ra'aytu ahlan nari, wa ra'aytu akthara ahlin nari nisaa, kuma na ga mafi yawan ƴan wuta mata ne. Qalu, sai suka ce wa bima ya rasulullah, ya manzon Allah, da kuma yaya za a ce mata sun fi yawa wuta? Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi kufrihinna, saboda mugun halinsu, saboda butulcinsu. Qila, aka ce ayakfurna billahi, suna kafircewa Allah ne? Qala yakfurna al-ashira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna kafirce ma abokan zamansu mazajensu. Wa yakfurna al-ihsana, suna butulce ma kyautayi. Law ahsanta ila ihdahunna dara kullahu, da za ka kyautata wa ɗaya daga cikinsu iyaka tsawon rayuwarka. Thumma ra'at minka shay'an, sannan ta ga ɗan wani abu da bata ji daɗin shi ba game da kai. Qalat, sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu, da ɗai ni ban taɓa ganin wani alheri game da kai ba. Wannan gaba ta daga cikin gabobin da malamai suka kai suka kawo wajen fassara ta da bayani a kanta, saboda hadisin wannan gabar ta saba ma wasu hadisai sanannu da suke nuna cewa kuma ƴan aljanna mata sun fi yawa. Akwai hadisan da suka zo da lafazin da ke nuna cewa mata sun fi kowa yawa aljanna. Malamai suka ce abinda wannan yake nufi, matan duniya waɗanda za su mutu su je lahira, dama ai sun fi maza yawa, kuma matan duniya ne waɗanda za su samu kansu a irin wannan yanayin na saɓo da kafirce ma mazajensu, a sanya su a wuta don a yi musu azaba gwargwadon zunubansu. Waɗancan matan kuma da aka ce sun fi kowa yawa aljanna su ne matan lahira, hurra'in, waɗanda za a baiwa ƴan aljanna, da kuma ragowar waɗannan matan da za a fitar da su daga wuta bayan sun gama zaman ruman na wannan kafircin da suka yi. Domin wannan na daga cikin kufrin duna kufrin, kafirci wanda bai fitar da mutum daga musulunci. Sannan malamai suka yi ta bayanai akan menene da menene abin da zai iya zama watin butulcewa, tun daga baƙan magana da rashin godiya. A ba ta abu ta ce ba za ta ce ta gode ba, duk abin da kai ba ta cewa na gode, jazakallahu khairan, Allah ya sa albarka, Allah ya ƙara maka arziki. Matar da ba ta faɗan wannan to tana fuskantar haɗarin ta zama daga cikin waɗanda suke yakfurnal ashira. Matar da abinda duk miji ya kawo za ta kalla ta yatsi ne baki, ta ce ba ma haka ake so ba, ai ba irin wannan ake yayi ba, ko an maka tsada ko an cuce ka a wajen saye. Wannan ma na daga cikin yakfurnal ashira. Matar da duk sadda mijinta ya mata wani ɗin laifi ko wani abin da bata fahimta ba, za ta ɗauki wannan a matsayin zari'a na cin mutuncinsa, ko ta daki ƴaƴan shi, ko ta kyari ainihin danginsa, ko ta wulaƙanta iyayen shi ko sana'arsa, ko ta wulaƙanta matsayin shi a cikin al'umma. Wannan na daga cikin kufranul ashir, shine mata ce kana yi mata wani abu ta ce oh ustazi kenan, in an je waje ai tawa'i a ji faɗan malam ta aikata aike shi. To da Allah, wannan shine wai jagora a cikin al'umma, ka je limami ne ma ba shi, ko kuke kallon shi a matsayin limami, ai kaza ne. Duk wannan daga cikin yakfurnal ashira. malamai suka ce har da kiran miji da suna na reni, kiran miji da suna wanda yake da alamar rai, kawai ta ganga da ce Salisu, sunanka Salisu ko amma irin kira ne na isgili ko wani suna da ake faɗa maka tun kana yaro, ana ce maka Dantani ko Gambo ko wani suna haka, duk dai abin da ya zama reni. Ko kuma ta ce masinja, saboda aikin masinta kake a ofis don ta raina ka. Mata duk suna yin irin wannan rashin mutuncin. To ya ku ɗan uwa mata ku ji wannan, wannan abin da kike rainawa zai iya kai ki cikin wutar jahannama. Kamar yadda manzo Allah yake cewa cikin wani hadisi, innal insana aw innal mar'a la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha, cikin hadisin Muslim. Mutum yana faɗan kalma ƙwaya ɗaya ko jumla ƙwaya ɗaya, baya tsayawa ya lissafa ma me yake cikinta, yace zai fada cikin wuta a sanadiyar wannan kalma. To suna irin wannan kalmomi na isgili ko wulakanci ko istizai ko cin zarafi ko muzantawa ko ainihin wato zagi ko ashariya da mata suke wa mazajensu. Ubangiji Allah ka tsare mu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, idan ya kasance abinda matar take faɗa da gaske ne, har yanzu dai bata kyauta ba. Kuma aka ga nan cewa aka yi sun mara'at minka shay'an, sannan ta ga wani abu mummuna game da kai. Kwarai kuwa yana abin kirki gwargwaro umana a santa ila ya dawo na dara ka mata alkhairi, wata ranar sai ka yi mummuna, to bai kamata ka kyare ka akan wannan mummunan da alkhairi ya galabace shi. Kai kana magana ya zama kullum dama shi mutumin banza ne, bai so ta mata gaba ɗaya, tana ainihin haƙuri da shi. Abin da ya kamata yake nan haƙuri, idan ta aibata shi yanzu ita ma ba ta kyautata mishi kenan, da shi da ita sun shiga cikin zunubi. Ba dalili ba ne don yana yin mummunan abu ta samu dalilin zage shi. Shi ma bai kyauta ba, namijin da ke kyaran matar shi ko ya dake ta ko ya cutar da ita, zunubin da ke kan shi yafi na wannan, yafi nata. Dan kafa bil mar'i isman an yudayyi man ya'ud, yana daga cikin dayya a iyalanka ka dake su. Manzo Allah ya ce masu dukan mata daga cikin ku ba sa daga cikin zababbu, masu aibata mata karka aibata ta, wala tuqabbi wala tadribul wajha. Duk ga sunan hadisi da suka zo akan nuna a girmama mace, a mata wasiya da alkhairi, a ranganta mata, sun fi waɗanda suka zo akan mata su ainihin biyayya sai madan su ladabi da sauransu. Namiji da yake shi da yana da qayyumiyya, an ba shi wuka da nama, shi fi buƙatar ya ji tsoron Allah akan iyalan shi, saboda shi yanzu yana da wuka da nama na ya wulakanci ko ya mata fatazaruwa kal mu'allaqati ko ya sanya mata wani sharadi na in tai kaza ya sake ta, ko ya mata ila'i ya ki shiga gidan, ko ya mata hijirani, duk yana da waɗannan damammakin. Amma duk da haka aka ce istausu bin nisa'i khaira, ku jima matayenku alkhairi, saboda mata suna da buƙatar wannan alkhairin, kuma hanyar samu lada ne a gurin mazaje. Don haka namijin da ya muzanta matarsa, zunubin da ke kan shi babu mamaki ya fi na wanda in mace ne ta yi, domin su galibi nasu yakan zuwa ne akan radd fa'il, reaction ne, sai in ka yi wani abu sannan mace take yi maka mummunan abu. In dai ba da matan ba ta san ka ba, auren dole aka muku, ba ta ƙaunarka, an ga kuɗi ne. Ba ga nan ma sai da aka mata wani abu shine an aura mata wanda ba ta so. Amma mace in ana zaune lafiya kamar takarda ce, takarda an ka ɗauko ta aka farar takarda, in ka aje ta a wuri lafiyayye za ta iya shekara haka ba ta lankwashe ba. In ka samu fayil ka saka ta ka killace ta, kullum ka zo ganta haka lafiyayye ta. Amma ran da duka duk kunkuna ta ka wurgar, ba ta sake miƙewa daidai ba, ko da ayon aka samu ta ko aka goge ta. Ina fata mun gane wannan. To da haka in ka ga mace tana wani mugun hali a bincika, akwai dalili. Amma a ɗabi'ar mace ba ta kyamar wanda ke zaune da ita yake kyautata mata yake mata alkhairi. Ai ka ga sai sa yake sun mara atminka shay'an, to wannan abun ne aka hana kar in ta ga wani tawaya tace dole ta dauki mataki na ramawa. Allah ya sa mu dace. Maza da mata dole sai an yi hakuri da juna, in ba haka ba akwai matsaloli da yawa. Shi sai an ka je kotuna yanzu kaga kullun shari'a ake kotunan Hausawa musamman a kasashen mu dinnan kullun shari'a aure, duk inda ka je limamai ba su da aikin da yake sulhu da zaman tattaunawa da mai da zance da ba da baki da makamantansu. Allah ya kare mu. Wa minha a cikin wannan riwaya yace wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariban min fitnatid dajjal. Kace kuma hakika an mun wahayi an sanar shine cewa ku al'ummata za a fitine ku, za ku fuskanci jarabawa a cikin kaburburan ku mithla irin aw qariban ko kwatankwacin min fitnatid dajjal, kwatankwacin fitnatid dajjal. Fitinar dujjal ko ta fi kowace fitina tsanani a duniyar nan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi muni guda tun daga asuba har kusan magariba yana jawabi akan dujjal, yana gaya masahabbai irin fitintunan da dujjal zai zo ya haifar a cikin al'umma. Yake ce musu da a ce zai zo ya same ni da sai in ce kowa ya zaman shi a gida, ya zama kuma ganin shi. Babu wani annabi da ya rayu sai da ya zama ya tsoratar da al'umma shi game da dujjal. Da haka tunda ni ne annabin ƙarshe babu shakka a cikin ku yake wannan al'umma. Yace da ina nan zai zo zan muku maganin shi, amma zai zo bana nan da haka kowa ya ta kanshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'o'i wanda za a yi idan kana raye ka dinga yin ta a cikin sallah. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-ma'sam wal maghrib. Ko wani lafazi irin wannan. Sannan ka dinga karanta kuma ainihin wato ka yawaita karanta farkon suratu ainihin wato kafi ayoyi goma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu ya bayyana cewa dujjal Allah zai bashi izinin hatta yarda matattu waɗanda suka mutu akan kalmar tauhidi ya kafirtar da su, ya ce musu shi Allah ne kuma in suka yarda shi kenan. Don haka wanda ke karanta waɗannan addu'o'i a sa'ad da yake raye a cikin sallah to Allah ba zai bar dujjal ya ga kabarin shi ba. Gashi kuma babu inda ba zai shiga ba sai Makka da Madina. Sannan mutumin da kuma dujjal ya riske shi yana raye sai ya karanta mishi alhamdulillah suratul kafir ko alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja zuwa ayi goma na farko. To wannan fitina ta dujjal wanda zai yi ruwan sama zai zo ya tara ana fari bakin fari ya yi ruwan sama nan take tsiro ya tsiro abinci ya nuna ya ba mutane su dinga cin ƴaƴan itace, ya ce musu shi Allah ne. Idan ka ce mishi ƙarya yake yi ya tayin maka da iyayenka uwa da uba su ce da kai kai eh wannan shine Allah ubangijinmu ubangijinka, kai imani da shi. Ya shiga gari gari ya kashe muminai ya ainihin daga kafirci. Karanta littafin Al-Bidayatu wan Nihaya can ƙarshen shi Ibn Kathirin ya kwararo gabaki daya hadisan da riwayoyin da bayanan da ainihin malaman salaf suka yi akai. To wannan fitina annabi ya ce za a fitinin musulmai kwatankwacinta a kabari. Kenan fitinar kabari ita ma ba kankanuwa ba ce. Ubangiji Allah ka tsare mu daga fitinar kabari. Yu'ta ahadukum fa yuqalu la, mala'iku za su zo ga ɗayanku a cikin kabari su ce da shi ma ilmuka bi hadha ar-rajul, me za ka faɗa game da wannan mutumin. Fa ammal mu'minu, mu'mini qala aw qala, ko kuma yace al-muqin wanda ke kan gaskiya ya san abin da yake na gaskiya wanda ya mutu akan tauhidi da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa yaqulu sai yace muhammadun rasulullahi, wannan mutum shine muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ja'ana bil bayyinati wal huda, manzon Allah ya zo mana da bayanai dalla dalla wal huda da shari'a. Fa ajabna sai muka amsa mishi, wa amanna muka yi imani da shi, wattaba'na muka bi addini da shari'arsa. Fa yuqalu la sai a ce da shi nam salihan, kai bacci cikin kwanciyar hankali. Faqad alimna in kunta la mu'mina, dama mun san kana da imani, jaraba kai muke maka. Wa ammal munafiqu aw qala al-murtabu fa yaqulu la adri, Allah ka tsare munafiki ko kuma wanda yake da shakka a cikin addinin sa, idan aka zo aka ce masa ma taqulu fi hadha ar-rajul, me zaka ce game da wannan mutum da aka aika musu? Ko aka ce mishi ma dinuka, menene addinin ka? Sai ce la adri, sai ce bai sani ba. Sanaitun nasa ya kulla shay'an fa qultu, sai ya ce ya ji mutane dai suna fadan wani abu shi ma ya fada. A cikin riwaya manzo Allah ya ce sai mala'iku su rufe shi da duka, suna ce da shi la daraita wala talaita, baka sani ba ko baka je ka koya ba? Aka ce sai a nuna mishi gidan shi na aljanna, a ce kaga gidanka da kai imani, amma wannan shine gidanka yanzu, gidan wuta. Daga nan za a jona mishi network din azaba har an tashi alkiyama. Ubangiji Allah ya tsare mu, shi ko wancan mumini Allah ka sanya mu daga cikin su. Sai a nuna mishi gidan shi na aljanna. A wata riwaya manzon Allah ya ce har mutum ya ce to don Allah shi a kyale shi, yana so ya koma duniya ya je ya ga ma ƴan uwan shi da iyalan shi da sauran jama'a cewa to shi ba alhamdulillah ya tsira ba idan wata matsala. Sai ya ce mishi a'a, ai Allah ubangijinka ya yi alƙawarin duk wanda ya mutu babu koma duniya, amma ka kwanta ba wani lokaci ne mai tsawo ba. Manzo Allah ya ce sai ya ga tsakanin mutuwarsa da sanda za a yi tashin alkiyama kamar ya yi baccin ranar siesta, kamar baccin awa biyu zuwa uku, ko mun daɗe wanda aka yi. Allah ka sa mu a cikin waɗannan bayi naka waɗanda za ka gafarta musu. Wannan hadisi ne jama'a mai ban tsoro wanda yake ɗauke da fa'idoji da ilmomi, kamar yadda muka ambata insha Allah za mu ɗan karanta wasu fawaid bayan mun kai ƙarshen wata gaba daga cikin littafin Fathul Bari da kuma ainihin littafin ainihin wato Majmu'ul Fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Musamman za mu sumu tattauna ne a cikin Majmu'ul Fatawa game da yaushe ne ake yin usufi. Da gaske ne usufin wata sai wata ya cika tsakiya cik? Da gaske ne usufin rana ba a yin shi sai a ƙarshen wata 29 ko 30? Shin wannan ilimi ne ko bokanci? Iya gano za a yi usufi ilimi ne ko bokanci? Za mu ji daga babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sau da ga mutane akwai 'yan takife suna maganganu da ka ba su san inda karatu ya sa gaba ba. To za mu ji daga malaman da suka isa su faɗi wannan magana. Da Ibn Taymiyyah ba malam ba ne zalla, scientist ne, ƙwararre ne a astronomy, ƙwararre ne a ilmul hay'a da sanin yanayin duniya. Za mu ji bayanai daga gare shi a wannan mujalladi na 20 juz'i na 24 insha Allah. Wanda yake da Majmu'ul Fatawa zai iya je duba, za mu ishara a kan lambobin, da kuma daga Fathul Bari a cikin mujalladi na 3 cikin kitabu Abwabul Kusuf, kitabul Kusuf insha Allah. Bari mu samu mu kai ƙarshen gaba da za mu dawo sai mu ƙara waɗannan bayanai in ya yi mana a yau, idan bai yi ba kuma sai Allah ya kai mu gobe kenan insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa bayan da ya gama kawo wannan hadisi na Bukhari da Muslim wanda ainihin al-Imam al-Bukhari ya fadda shi a wurare da dama, wani wuri da tsawo, wani wuri ainihin a takaice da makamantansu. Malam ya ce wa fi tariqin ukhra li Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu annahu sallallahu alaihi wasallama lamma sallama, a wata ainihin kuma riwaya ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa aka ce bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame hamidallaha wa asna alaihi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inna alhamdulillah kaza 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 wa shahida an la ilaha illallah wa annahu abduhu wa rasuluhu. Sannan ya ci gaba da cewa bayan da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ashhadu an la ilaha illallah wa kaza 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 kaza, thumma qala, sannan sai ya ce ayyuhan nasu, ya ku mutane, unshidukum billahi, ina gama ku da Allah don Allah ku ga yan gaskiya, hal ta'lamuna anni qassartu fi shay'in min tablighi risalati rabbi lamma ikhtabartumuni bidhalika, yace kun san kuna da sanin cewa za ku iya kafa hujja cewa na taɓa rage wani abu na gaza wajen isar da saƙon da Allah ya ce na isar gare ku, kun gwada kun ga na isar muku? Fa qama rajulun fa qala nashhadu annaka qad ballagta risalati rabbika, yace muna shaidawa, wani mutum ya miƙe ya ce muna shaida cewa ya manzon Allah lalle ka isar da saƙonnin Allah ubangijinka, wa nasahta li ummatika, kuma ka yi wa al'ummarka jan kunne da rangwame, wa qadaita allazi alayka, ka gama iya aikin da Allah ya daura maka, ثم قال سنن سيمن زان الله يتي اما بعد فان رجالا يزعمون ان كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم ام مطالعها لموت رجال العظماء من اهل الارض يتي wasu mutane an ce suna cewa kissewar wannan rana da kissewar wannan wata da gushewar taurari daga mafitar su hakan yana faruwa ne saboda rasuwar wani babban mutum a ƙasa wa innahum qad kadhabu yace lalle masu fadan wannan magana ƙarya suke walakinnaha sai dai yadda abin yake ayatun min ayatillahi tabaraka wa ta'ala waɗannan rana da wata da kiske wanda suke yi ayoyi ne daga cikin alamun da Allah yake gwada wa mutane ya'tabiru biha ibadahu Allah yana nuna wa bayinsa izina ne ta hanyar waɗannan abubuwa fayamduru man yuhdisu minhum tauba dan Allah ya ga wane ne wanda zai tuba daga zunubansa wa aynullahi na rantse muku da Allah laqad ra'aytu min yuqumtu usalli ma antum laquhu min amri dunyakum wa ukhratikum na rantse da Allah a inda na mike dinna ina sallah sai da naga dukkanin abin da zai faru gare ku na al'amarin duniyar ku da lahirar ku wa innahu wallahu a'lam la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja 30 kadhaban akhiruhum al-a'war ad-dajjal yace kuma na yadda abin yake Allah ya fi sanin yaushe zai faru amma dai al-kiyama ba za ta tsaya ba sai an samu manya-manyan makaryata sun fito hatta 30 suna cewa su annabawa ne na ƙarshen khatima na waɗannan makaryatan shine dujal mai ido hararigarki mamsuhal aini al-yusra dujal wanda idan shi ta hagu ta riga ta shafe ka annaha ainu abi tihya yace idan nan nashi yayi kama da idan abu tihya li shaykhin hina idhin min al-ansari wani tsoho ne daga cikin dattawan ansarawa ake ce da shi abu tihya annabi ya kwatanta yace kama irin idan shi bainahu wa baina hujrati aisha yana zaune tsakanin shi da tsakanin ɗakin Aisha akwai wata dirka da yake zaune a cikin masallacin wato tsakanin shi da hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fitowa daga cikin gidan shi zuwa ainihin cikin masallacin sa wa innahu kiyani haka ya haya zuwa a naku a kiyani na'am sai ce a wa innahu mata yakhruj kuma duk sanda dujal din ya fito fa sawfa yaz'umu annahu Allah zai zo ya ce wai shine Allah fa man amana bi wanda duk yayi imani da wannan Allah na ƙarya wa saddaqahu ya gaskata Allah nan na ƙarya wa tabahu ya biye mishi akan kafirci da ƙarya lam yanfa'u salihun min amalihi salafa wani aikin kwarai da yayi a baya ba zai amfane shi ba wa man kafara bihi wa kadzabahu wanda ya karanta dujal ya kafirce wa dujal lam yu'aqab bi shay'in min amalihi salafa ba za a mishi uquba akan wani aikin shi wanda ya gabata ba wa innahu kuma yadda abin yake sayyazharu ala al-ardi kulliha dujal zai bayyana a ƙasa gabaki dayanta illa al-harama in banda makka da madina wa baytal maqdis da baytul maqdis wa innahu yahsul almu'minina fi baytul maqdis zai je ya tara musulmai ya musu ainihin kofar rago a baytul maqdis fayuzalziluna zilzalan shadidan sai a musu girgiza kasa mai tsanani thumma yuhlikuhu Allahu azza wa jalla wa junudahu sannan Allah ya halakar da dujal shi da gaba ɗaya rundunar shi ta kafirci hatta inna jibmal ha'iti aw qala aslal ha'iti yace har za a wayi gari a ga cewa wato pandisho na gini ko tushen katanga wa aslal shajarati da ainihin kututturen bishiya gindin bishiya la yunadi zai dinga magana yana cewa ya muslim ya mu'min hadha yahudi ya kai muslimi ya kai wannan mumini ka zo ga wani bayahude ya koyi a bayana au qala hadha kafirun kayo ga wani kafiri fata'ala faqtulhu yo ka kashe shi qala dan Allah yace walan yakuna zalika kuma wannan abun ba zai faru ba hatta taraw umuran yatafaqamu bainakum sha'anuha fi anfusikum har sai kun ga fitintunu da sabani da rigingimu tsakankaninku yatafaqamu wanda za su girmama su azzama bainakum a tsakankaninku ku musulmai sha'anuha fi anfusikum yatafaqamu sha'anuha fi anfusikum fitintunu wanda za su girma a wajenku fitina kankanuwa rikici akan iyaka ko gaba ko gado ko shugabancin wani masallaci ko kungiyar addini ko mukamin siyasa ko fassarar wata aya rigima kankanuwa ta yi girma haka zama ta kasa gaba daya ko ta al'umma gaba daya ko ta gari gaba daya shi ne ma'anar yata faqamu sha'anuha da za ku kai ga wannan lokacin na dujal ba sai rigingimu sun yawa tsakankaninku an samu fitintunu kanana sun girma tsakankaninku watasa'aluna bainakum kuna tambayar junanku hal kana bainakum dhikrun lakum min ha dhikra shin wai a cikin hal kana nabiyyukum zakara lakum min ha dhikra waɗannan abubuwan da suke rigima kuke rigima akan su ku fara tambaya ko akwai wani abu da manzon Allah ya ambata game da ire-iren su wa hatta tazula jibalu an maratibha kuma sai an samu duwatsu sun dinga girgiza ana girgiza ƙasa ana volcanic duwatsu suna faduwa daga inda suke summa ala athari zalikal qabd sannan kuma a bayan wannan sai a riki a cire ainihin arziki ruwan sama a dage alqur'ani a dage imani a dage gaskiya shine alqabd Allah zai rike duka abubuwan alkhairi daga duniyar nan wannan riwaya ta al-Imam Ahmad da tsayi haka al-Imam Abu Dawud ya fada ita da da ainihin wato ikhtisari shi da al-Imam An-Nasa'i sai dai tana da matsala wannan riwaya akwai abubuwan da suka zo a cikin ta wanda suke zaka iya cewa munkarai ne saboda isnadin ta akwai wani mutum mai suna Sa'laba ibnu Abbadin al-Abad wannan mutumi ibnu Hibban ne kadai yace mutumin kirki ne ya kawo shi a cikin as-siqat da kuma irin kawo da ya mishi sai ta bayyana ibnu Hibban bai san shi sani na gaskiya ba dan haka al-Imam al-Hafiz ibnu Hajar al-Asqalani da ya kawo shi a cikin littafin Taqribut Tahrib sai ce maqbulun to a ka'ida ibnu Hajar kuma idan ya ce wana maqbuli ne yana nufin indal mutaba'a idan wani ya rako shi a gurin wannan riwaya sai zama ba a samu wani ya rako shi akan ƙare-ƙaren da yi ba wanda daga cikin su shine takaita sallar a matsayin raka'a ɗaiɗai kawai ruku'u ɗaiɗai kamar yadda aka saba sabanin abinda muka ji a riwayar Bukhari ruku'u biyu daga cikin ƙare-ƙaren shine maganar cewa dujal ba zai shiga Baitul Maqdis ba sannan kuma zai shiga Baitul Maqdis kun ga aka ce ba zai shiga ba a gaba kuma aka ce zai tare musulmai a ciki ya shiga sai a yi mishi girgiza ƙasa shi da sauran kafirin shi kaga akwai abubuwa a wannan da suke bukata ainihin wato tattaunawa da abubuwa makamantan su dan haka malamai irin al-Imam Ibn Qattan Ibn Hazm al-Ijli al-Imam al-Albani al-Imam al-Zahabi Allah ya gafarta musu gaba daya duka waɗannan malamai sun kunta wannan hadisi da wannan mai riwaya akan cewa riwayar akwai ainihin nakara a cikin ta Mal al-Albani a cikin tafin da'if Abi Dawud yayi wannan magana al-Imam al-Ijli a cikin kitab al-Thiqat nashi da kuma ainihin Ibn Qattan ya rawaita wannan hadisi ina fata mun gane dan haka gabobin da ba su da mutaba'a a ciki ba za a karba ba amma waɗanda suke da mutaba'a zaka ji akwai su a wasu hadisai ingantattu waɗanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata mun gane wannan sai malam yace fa hadha alladhi sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min sifati salati al-kusufi wa khutbatiha wa qadru wa anhu annahu sallaha ala sifati al-ukhra yace waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka inganta su ne abubuwan da suka inganta waɗanda aka ruwaito dangane da hay'ar sallar roƙon ainihin wato yayewar duhun kissewar rana ko wata da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin khutbata yace amma an ruwaito cewa ya sallace ta da wasu sifofi daban waɗanda ba waɗannan ba minha daga cikin sufufin kullu raka'atin bi thalathi ruku'atin, kowace raka'a a ƙara ruku'u guda uku kenan maimakon biyu can da muka ji. Zamu zo bayan mun gama karanta waɗannan zamu ji tahqiqin masail din nan daga cikin ainihin Fathul Bari, kamar da shi ma mallam anan zai kokarin haka ke din menene gaskiya game da ainihin riwayar. Wannan riwaya da ta zo da cewa yayi sallah raka'a uku uku a cikin kowace raka'a, al-Imam Muslim ya fitar da ita daga ainihin Ubayd ibn Umair daga Aisha radiyallahu anha. To wannan yana daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai, wannan riwaya ta Ubayd ibn Umair da ta saba ma riwayar sauran ƴan makaranta Aisha su Urwatu da su Amra. Wa minha daga cikin ilayo akwai kullu raka'atin bi arba'i ruku'atin, kowace raka'a da ruku'u guda hudu, ka ƙara ɗaya ruku'u kenan, a yi karatu a yi ruku'u, a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u, a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u, a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u har su hudu. Wannan ma Muslim ya fitar da shi, za mu ji shi ma makomar wannan riwaya jama'a, da kuma tunda ya tabbata cewa so ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallan nan. Kuma riwayoyin da suka fi kowane inganci irin na Bukhari sun zo da bayani akan yi so biyu. Za mu zo mu ji maganganun malaman fiqh da makamantan abubuwa akan haka, da Hanafiya da suka ce kawai su ruku'u da kawai za a yi, inna ma za a yi biyu ne a wurin su. Wai suka ce idan aka yi ruku'u na farko, idan an ɗago to liman zai ɗaga kai ne ya kalli sama, idan ya ga yanzu akwai duhu sosai to sai ya ci gaba da karatu, in ya ga akwai alama ta ɗan fara washewa ko to ya tafi sujuda. Shine Ibn Hajar ya ce wannan ya zama wasa kenan, kuma ya sai an tsaya na wani kallo ya zama sallar yara ko, to mun kuma a masallaci ne ba zai ce da ya ajiye ɗan agaji yana duba mishi tukuna ko yaya. Ina fatan mun gane wannan. Wa minha annaha ka ihda salatin sulliyat kullu raka'atin bi ruku'in wahidin, yace daga ciki kuma cewa a sallace ta kaman kowace sallah kowace raka'a ruku'u daya, walakin kibaral a'immati la yusahihuna dhalika, amma manyan limamai ba sa inganta waɗannan abubuwan. Kal imami ahmada, kama al imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunnati wal jama'a, wal bukhari da al imamu al bukhari amirul mu'minin fil hadith, wal shafi'i da ainihin al imamu al mutallabi al imamu shafi'i, kaga waɗannan sa daga cikin kibaril a'imma da yake ishara. Wa yarawnahu galatan, suna ganin cewa waɗannan duka riwayoyin nan masu magana uku hudu ko daya duka kurakurai ne. Qala ash-Shafi'i wa qad sa'alahu sa'ilun, al-Imam ash-Shafi'i da wani mai tambaya ya tambaye shi, fa qala yace da shi, rawa ba'duhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salla bi thalath raka'atin fi kulli raka'atin, wasu sun ce annabi alaihi salam yayi sallah raka'a uku a cikin raka'a daya. Qala ash-Shafi'i fa qultu lah, sai nace da mai tambaya, taqulu bihi anta, a taqulu bihi anta, kai kana bada fatawa da wannan? Qala la, yace a'a, walakin lima la taqul bihi anta wa huwa ziyaratun ala hadithikum, dan me kai Shafi'i, sai Shafi'i yace da Shafi'i, dan menene kai ba za ka ce ba za ka bada fatawa da wannan ba, inji Imam Shafi'i, bayan kuma ƙari ne akan riwaya, kuma anan shi mutumin yace ma Shafi'i kenan, da yace qala la walakin, amma algaba ta malam lima la lam taqul bihi, kai ne yana ka bada fatawa da shi, anta wa huwa ziyaratun ala hadithikum, yani hadisan ruku aini fi rak'ati, yana nufin hadisin da yazo da maganar ruku'u guda biyu. Fa qultu, sai ni Shafi'i nace mishi, huwa min wajhin munqati, ya zo ta fuska ce take yankakkiya, wa nanu la nuthbitu lil munqati'a ala al afradi ala al infiradi, mu ko ba ma tabbatar da hadisin da yazo munqati'i shi kadai, wa wajhin narahu wallahu a'lam ghalata, da kuma fuskar da muke ganin shi kuskure. قال البيهقي اراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من اصدق, yana nufin munqati shine magana Ubayd dan Umair da yace a cikin wata riwaya wanda nake gasgatawa ne ya bani labari. قال اطاعون, sai Ata'u yace hasibtuhu yuridu Aisha, ina tsammanin tabi'in nan Ubayd dan Umair yana nufin Aisha al-hadisa, karanta hadisin zuwa karshen shi, الإمام الشافعي يناتشواني إذن حديثي يقول شي كدي دا إسنادي منقطعي باما كربا إناكم قئن يا ساقا واندك دا إسنادي متصل فبالأحرى كرأ كربا ميكي لفي دا إنك تأي شيني ببال لويا مذهب الإمام الشافعي أو بكر البيهكي الله غفت لمش سيكي قال بياني يتي shafi'ina ishara ga munqati'i ne zuwa ga hadisin ubayd ibn umayr da yake cewa haddathani man usaddiqu sai aqa'u mai riwaya yace ina tunanin aisha yake nufi da wanda yake gaskatawa fasafihi a cikin shi akwai faraka a fi kulli rak'atin salasa ruku'atin wa arba'a sajadatin a ciki ne aka ce yana yin ruku'u sau uku a cikin kowace raka'a وقال قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها ست ركعات في أربع سجدات كان لكم أوت رواية ركوع غدا شدا أتكن أينه واتو ركعوا إي غدا بشو فأطاؤوا يتتوقع لي أطاؤوا إنما أسنده أن عائشة بالذن نعم إيه أتكن ركع بيوا arba'a sajadatin sajada guda nawa ake raka biyu ka gani na'am sai yake cewa fa aqa'un inma asnadahu an aisha bidhanni wal husban kaga aqa'u da yace ina tsammanin daga aisha ne ya sadar da hadisin zuwa ga aisha ne da zato da sarai la dalil yaqini ba da tabbas ba wa kaifa yakunu zalika mahfuzan an aisha to taya zaka ce wannan ya tabbata daga Aisha wa qasabata ana urwa wa amra an aisha khilafahu alhalin ya tabbata daga urwatu dan zubair da kuma amratu babban dalibi aisha din nan sabanin haka ya tabbata gare su wa urwatu wa amratu akhass bi aisha wa alzamu laha min ubayd ibn umayr wa huma ithnani yace gashi kuma da urwa da ainihin amra sun fi ubayd dan umayr nace wa makaranta aisha sannan su biyu ne sun fi shi yawa fa riwayatuhuma aula an takuna hiya almahfuza dan haka riwayar mutum biyu ga karina sun fi wancan zama da malamin ga karina ta cewa sun fito qararsan isnadi shi kuma ya ce yayi ibhami to wannan na nufin nasu shi ya fi cancanta da a karba ai watsi da nashi qala wa amma alladhi yarahu ash-shafi'i ghalatan fa ahsibuhu haditha aqa'in an jabir الإمام البيهقي ya ci gaba da cewa abinda ko Shafi'i ke cewa kuskure ne ina ganin yana ishara ga hadisin Ata daga Jabir cewa in kasafat ash-shamsu fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmata Ibrahim ibnu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nasu innama in kasafat ash-shamsu li mauti Ibrahim yace rana ta kisfe a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam randa dansa Ibrahim ya rasu sai mutane suka ce rana ta kisfe ne saboda mutuwar Ibrahim fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya miki fa salla bin nasi sita rak'atin fi arba'i sajadatin al-haditha yau mutane salla raka'o'i guda biyu da sujuda guda da wato sujuda ruku'u guda shida a cikin raka'a biyu wannan hadisin da duka sun gabata a baya قال البيهقي في بيهقي يتي من نظر في قصة هذا الحديث وان دي يتعي كل الابال ابن دي يفارون وان حديث وقصة حديث ابي الزبير بقصة حديث ابي الزبير علم انهما قصة واحدة متين زي قانا تي وقصة قوايا ايتي حادثات قوايا ايا وان الصلاة التي اخبر عنها انما فعلها مرة واحدة kuma sallar da hadisan suke bada labari ta taba faruwa ne a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so daya gal wa zalika fi yawmi tuwfiya ibnuhu ibrahima alaiha ibrahimu alaihi salam ranar da dan shi ibrahimu radiyallahu anhu ya rasu qala bayaki yace thumma wa qala khilafu baina abdul maliki ya'ni ibn abi sulaimana an ata'in an jabir sannan aka samu sabani a cikin riwayar tsakanin riwayar Abdul Malik dan Abu Sulaimana daga Ata daga Jabir da riwayar wa baina Hisham ibn Dastiwai an Abi Zubair an Jabir da riwayar Hisham al-Dastawi daga Abu Zubair daga Jabir dukkanin su daga makatar Jabir amma wannan isnadin ta hanyar Aqa'u wannan kuma ta hanyar Abu Zubair an Jabir fi adadin ruku'i fi kulli rak'ati game da yawan ruku'un da ake yi a kowace raka'a fa wajadna riwayatan Hishamin aula bayan yake sai muka samu riwayar Hisham al-Dastawi tafi cancanta tafi kama da daidai yani anna fi kulli rak'atin ruku'aini faqat wato riwayar da ke cewa a cikin kowane ruku'u akwai ainihin ruku'u ko ta raka'a akwai ruku'u kwaya biyu walakinahu ma Abi Zubair amma Abi Zubair ahfada walikaunihi ma Abi Zubair ahfada min Abdul Malik saboda kuma kasancewar shi Abu Zubair ya fi Abdul Malik tincan dan Abu Sulaiman haddace abin da yake ruwaitowa wal muwafaqati riwayatihi fi adadin ruku'i riwayat Amra wa Urwa an Aisha saboda kuma riwaya Abu Zubair wajen adadin raka'o'i ta dace da ta Urwa da ta Aisha amin da ta Urwa da ta Amratu daga Aisha radiyallahu anha wa riwayat Kathir ibn Abbas wa Ata ibn Yasar an ibn Abbas sannan kuma ta dace da riwayan ainihin Kathir dan Abbas da shi da Aqa'u dan Yasir wadanda suka yi daga sahabi Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wa riwayatu Abi Salamata an Abdullah ibn Amr da kuma riwayar da Abu Salamata dan Abdurrahman yayi daga sahabi Abdullah dan Amr dan As radiyallahu anhuma huwa wa abuhu wadannan duka riwayoyin sun dace da riwayar Abu Zubair wajen adadin raka'o'i masu ruku'u biyu a cikin kowace raka'a thumma riwayatu Yahya ibn Abi ibn Sulaym wa ghayrihi hakanan ma riwayar Yahya dan Sulaym da walinsa wa kad khulifa Abdul Malik fi riwayati Aqa'u sai zama an saba da Abdul Malik a cikin riwayar sa da yake daga Aqa'u fa riwayatu Ibn Jurayz wa Qatada an Aqa'u wa Ubayd aw an Ubayd ibn Umair sita raka'at fi arba'i sajadati da kuma farawahu Ibn Jurayz sai aka ga Ibn Jurayz ya riwayato da shi da Qatada an Aqa'u daga Ubayd dan Umair cewa raka'a biyu kowace ruku'u uku ruku'u shida kenan fa riwayatu Hisham an Abi Zubair an Jabir allati lam yaqa fiha al-khilaf riwayar Abu Zubair daga Jabir wanda Hisham yayi daga Abu Zubair wanda babu sabani a cikin ta wani wafiquha adadin kaseer wanda kuma muka ji adadi da yawa na riwayoyi ya dace da ita aulanin riwayatai aqa'il allatayn inma isnadu ahadihima bitawakkul wadannan riwayoyi masu yawa sun suka bi cancanta da a inganta a tabbatar fiye da riwaya guda biyu na Aqa'u wadanda daya daga cikin su ma da wahani aka tabbatar da ita wal ukhra daya kuma ya tafarradu biha anhu Abdul Malik ibn Abi Sulaimana Abdul Malik dan Abu Sulaimana ne kadan ya kadaici da ita alladhi qad ukhira alayhi al-ghalatu fi ghairi hadith wanda aka same shi da kurakurai a hadisi ba guda daya ba qala bayan ke ci gaba da cewa wa amma hadith Habib ibn Abi Thabit an Tawus an Ibn Abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallati kusuf fa qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma sajada qala wal ukhra mithlaha farawahu muslim fi sahih al-imam bayan ke ce akwai hadisin Habib dan gidan Abu Thabit Habib dan Qais dan Dinar babban malami daga cikin ainihin malamai waɗanda suke malamai masu fatawa manyan malamai a ƙasar Iraq daga ainihin Tawus tabi'i Tawus ya ce daga Ibn Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya sallan kusufi yayi karatu sannan yayi ruku ya sake yin karatu sannan ya sake ruku ya sake yin karatu sannan ya sake ruku ya sake yin karatu sannan ya sake ruku ruku na guda hudu ko sa'annan yayi sujuda yayi kuma irin haka a ɗayan raka'a wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi wa huwa mimma tafarrada bihi Habib ibn Abi Thabit wannan daga cikin afrad abinda Habib dan Abi Thabit yake banta da shi wa Habib malam bai haƙi yace kaga dai malam Habib dan gidan Qais dan Dinar wa in kana thiqatan duk yake tabbatacce ne yana da hadisi a dukkanin kutubus sitta fa kana yudallis ya kasance mudallisi ne ولم يبين فيه سماعه الطاووس او ان الروايه بيبين تشوا حدثنا كو اخبرنا با دان هكا غا علامه ياي تسير babu shakka wannan mutumin mudallisine malamai da suka yi rubuce-rubuce akan tabaqatul mudallisina kamar ibn hajar al-asqalani a cikin littafin shi tabaqatul mudallisin da al-imam as-suyuti a cikin asma'ul mudallisina da littafin at-tabyin li asma'il mudallisina na abul wafa al-ajami to wadannan malaman sun tabbatar da tadlisancin sa kuma sun hakaito daga manyan malaman da irin su ibn hibbana irin su daru qutbi irin su ibn khudaima da kuma gashi yanzu mun ji daga Imam al-Bayhaqi cewa dukkanin sun tabbatar da cewa Habib dan Abi Thabit al-Kufi babban malami ne amma yana tadlisi anan kuma gashi ya irin wannan aikin fa yushbihu an yakuna hamalahu an ghairi mawsuqin bi da aka hadisin yayi kama da kace Habib dan Abi Thabit ya anso shi daga wani ne wanda ba amintacce ba wa kad khalafahu fi raf'ihi wa matnihi sai zama an samu sabani tsakanin shi wajen danganta hadisin da ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko bare shi a matsayin mawqufi akan sahabi sun saba shi da Sulaiman al-Makki al-Ahwal farawahu an aw an qawusin an ibn Abbas min fa'ili wannan mutumin suna Sulaiman al-Makki shi ya ruwaito daga ainihin Qawus daga Ibn Abbas cewa Ibn Abbas ne sallaye haka kamar da an samu daga al-Imam daga ainihin Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib shi ma min fa'ili cewa yayi ruku'u uku a raka daya a sallar kusufi amma daga manzon Allah fa ghaifil amri a ce wadannan riwayoyin shawaz ne kamar yadda Malam Albani ya tabbata a cikin tafin Sahih Usman Abi Dauda ina ba ta mun gane wannan wa ibn Abbas min fa'ili salasa rak'atin fi rak'atin wa qad khulifa aidan wa qad khulifa Sulaiman aidan fi adadin ruku'i shi ma Sulaiman dan an saba mishi a wajen adadin ruku'i farawahu jama'atun an ibn Abbas min fa'ili wasu daga cikin malamai suka ruwaito daga ibn Abbas cewa shi aikata haka kama rawahu Atha ibn Yasar wa ghayruhu anhu kamar yadda Atha dan Yasar shi da wani suka ruwaito daga ainihin ibn Abbas din anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah ya ani fi kulli rak'ati ruku'ani suka ruwaito cewa kowace raka'a ruku'un ta kwaya biyu qala sai al-imam al-bayhaqi ya cigaba da cewa wa qad a'rada muhammad ibn isma'il al-bukhari an hadhihi riwayat al-salas al-imam al-bukhari sahib as-sahih ya kauda kai daga wadannan riwayoyi guda uku da masu cewa ruku'u uku da masu cewa ruku'u hudu da masu cewa ruku'u daya duka bukhari ya kauda kai daga barin su falam yukharrij minha shay'an an hadhihi riwayat al-salas falam yukharrij minha shay'an fi sahih al-imam al-bukhari bi fitar da wani abu daga cikin ire-iren wannan riwaya a cikin sahihin sa ba li mukhalafatihin ma huwa asahhu isnadan saboda sun saba da abin da yafi su ingancin isnadi wa aktharu adadan sun saba da wanda yafi nasu yawa wa awsaqu rijalan sun saba ma na mazajen da yafi nasu qala al-bukhari bukhari yace fi riwayat abi isa tirmidhi a cikin riwaya abu isa at-tirmidhi yace bukhari yace asahhu riwayat indi fi salatul kusufi arba'u rak'atin fi arba'i sajadatin abin da yafi komai inganci a wajena dangane da sallar kusufi shine ruku'u biyu a cikin kowace raka'a qala al-bayhaqi al-imam abubakar al-bayhaqi bai gushi ba yana cewa waruya anhu zaifa marfu'an arba'a rak'atin fi kulli raka'a arwato daga huzaifa da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowane ruku'u kowace raka'a amin ai mata ruku'u guda hudu wa isnaduhu da'ifun isnadin wannan riwaya mai rauni ne wa ruwiya an ubay ibn ka'b marfu'an haka ma an ruwaito daga ubay dan ka'b wai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khams raka'atin fi kulli raka'a ruku'u biyar a cikin kowace raka'a wannan ma da'ifi ne al-imam abu dawud ya fitar da shi da isnadi da'ifi wa isnaduhu da'ifun wa sahib as-sahih lam yahtajja bi mithli isnad hadithi ma su bukhari da muslim sune sahib as-sahih basu hujja da ainihin irin wannan isnadin ba wanda a cikin shi akwai abubakar al-razi malamai sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni qala bai ake ci gaba da cewa wa zahaba jama'atun min ahli alhadith ila tasih alriwayat fi adad alraka'at an samu wasu malamai daga cikin malaman hadisi suna karkata zuwa ga inganta waɗannan riwayoyi a cikin adadin ruku'u wato ayi daya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar suka ce duk babu komai wa hamaluhu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suka lissafa cewa ai abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla fa'alaha mirarat yayi sallar roƙon ruwa sau daya sau biyu sau uku da yawa wa anna al-jami'a na'am khusufi go na'am wa anna al-jami'a ja'iz kuma cewa a cikin nau'in sallar khusufi din nan kowace ta halasta ayi fa min man zahaba ilayhi da gaske wanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi akwai ishaq ibn rawiya wa muhammad ibn ishaq ibn khuzaima wa abu bakr ibn ishaq ad-dabi wa abu sulaiman al-khattabi wastahsanahu ibn al-mundhir waɗannan manya-manyan malamai ishaq dan rawiya ibn khuzaima al-imam bakr ibn ishaq ad-dabi abu sulaiman al-khattabi da ainihin wato ibn al-mundhir dukkaninsu suka faɗi wannan fatawa ibn al-mundhir yace yana ganin wannan fatawa ce mai kyau malam bayhaqi ya ci gaba da cewa والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه إذا أما أبن البخاري دع الإمام الشافعي سكتفع كي نقو قرنين ترجيح أتي أتأي أكي أكر رواية فإن قنش وتكي تيوى ركوء بي أتكركا يتي ولن شبت انتنت عليه سمر شيني تبتا a cikin kissa kwaya ɗaya da aka sani domin yaron da ya mutu so ɗaya ne a wannan mutuwar da ya ne kuma abin ya zo coincidentally ya faru irin yadda aka ba da labari don haka so ɗaya aka yi sallar kiswar ruwa don haka automatically za a samu kiswar rana a milko za a samu automatically hay'a guda ɗaya ce wannan hay'a ita ce ruku'u biyu a cikin raka'a ɗaya kamar yadda ake sujuda biyu a cikin raka'a ɗaya to sai kai ruku'u biyu a cikin raka'a daya zaka raba tsakankanin su da dogon karatu na Fatiha da sura amma kai ya kai yawan ta farko din ina fata mun gane wannan qultu ni al-imam ibn qayyim al-jawziyya sai nace wal mansus an ahmad aidan akhadahu bi hadisi aisha wahdahu abinda aka cirato daga imam ahmad shi ma ila yau shine yana riko da hadisin aisha shi kadai fi kulli raka'atin ruku'ani wa sujudan ayi ruku'u guda biyu a cikin kowace raka'a da kuma sujuda guda biyu qala fi riwayat al-marwazi wa azhabu ila anna salat al-khusufi arba'u raka'at ni ina tafiya ne ina daukar mazhabin cewa sallar khusufi za a yi ruku'u hudu wa arba'u sujadatin da kuma sujuda hudu fi kulli raka'atin raka'atani wa sajdatani a cikin kowace raka'a ruku'u biyu da sujuda biyu wa azhabu ila hadisi aisha ina aiki ne da hadisin Aisha aktharul ahadith ala hadha mafi yawan hadisai sun zo ne akan haka wa hadha ikhtiyaru Abi Bakr wa qudama al ashab wannan kuma shine zaben Abu Bakar da kuma sauran malamai wa huwa ikhtiyaru shaykhina Abi al Abbas ibn Taymiyah kuma wannan shine zaben malamin mu inji Ibn al Qayyim baban Abbas Ahmad ibn Abd al Halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وكان يضعف كل ما خالفه من الاحاديث ما لم نام ابن تيمية ينا رونة دكا من حديثا لسك ساقا وولا حديثا ويقول ينا سوى هي غلط انسى مكسكر نياتك وانما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم ابراهيم ينا سوى اي كدي النبي عليه السلام ya yi sallan kusufi ne sau ɗaya a rayuwarsa lokacin da ɗanshi Ibrahim ya rasu wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai wa amara sallallahu alaihi wasallam fil kusufi bi dhikrillahi was salati wad du'ai wal istighfari was sadaqati wal ataqati wallahu a'lam da gaskiya wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa ranar da aka samu kusufi a yi shine baya ga sallah za a ainihin yi mene za a yi sallah za a ambaci Allah a yi ta istighfari a yi ta addu'a a yi sadaka a yanta wuyaya. Waɗannan ayyuka dukansu na neman qurba ana so a yawaita wasu ranar. Istighfari, salatin annabi, zikiri, hailala, addu'a, sallah da ainihin wato yanta bayi da kuma sadaka da ciyar da mabukata. To kamar yadda muka ambata, wannan shine ƙarshen gabar da mallam ya tattauna mana dangane da ainihin wato mas'ala da shafi sallar roƙon ruwa kusufi. Za mu ga ainihin mas'alar mu dan ƙara wasu bayanai. Da farko ga littafin Majmu'ul Fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Allah ya gafarta mishi. Waɗannan fatawoyi ne na al-Imam al-Hafiz Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, aka tattara su a cikin mujalladi 36. Irin bugun da akwai bugun da wanda yake ainihin ba mai irin wannan karin ba, wanda yake ce mishi mai kwankwasan fata, ko shine irin bugun da mai rubutu manya-manya ba irin wannan ba. Ana buga shi a mujalladi 40 ne wannan. Shine farkon wanda su ainihin wato sarakunan Makka din nan da su Abdulaziz ko Fahd ne suka bada aiki aka buga. To daga baya ne aka zo aka yi wannan bugu na maktabatu maktaba da suka buga wannan sune al-Abakiyya wata ke kasar Riyadh. Wannan shine bugu na farko da suka yi a 1997. To su kuma sun buga shi a cikin mujalladi 25 ne, juz'ai ainihin 40. Wannan da ke hannu shine mujalladi na 16, kamar da kake gani mujalladi ne na 16. A jikin shi akwai juz'i wanda yake na ainihin wato 23 da 24. Ina faɗa ne saboda in ka je ka duba Majmu'ul Fatawa ɗinka ba dole ka gan shi a haka ba. To dama an tsara fatawa zuwa babuka da ka sani. Akwai babukan aƙida, akwai babukan da suke shafi ainihin sallah, akwai na azumi, akwai na zakka, akwai na aikin hajji, akwai na fatawa akan aljanu, akwai na fatawa akan siffofin Allah, akwai na lahira, akwai na hisabi, akwai fatawa akan kabari, fatawa akan kaza, fatawa akan kiristoci. Ilimi ne baka taɓa jin irin shi ba jama'a. Yana daga cikin da bai kamata a ce kana ɗalibi ko kana ana tambayar ka karatu kana amsawa a ce baka da shi, baka karanta shi, baka consulting din dimbin ilimin da ke ciki wanda Ibn Taymiyyah ya zuba. To a cikin wannan juz'i na ainihin wato 24, wanda a cikin shi akwai babuka ne da ke magana, wanda suke magana akan salloli waɗanda ba gama gari ba, sallah waɗanda ake yin su lokaci bayan lokaci. Ya magana akan babukan sallar Juma'a, sallar Idi, to daga nan kuma sai sallar kusufi, sai sallar ainihin jana'iza. Waɗannan sai kiraya mastaki suka kiraya da suna salloli waɗanda ba na yau da kullum ba. Gashi a cikin shafi na 139, babu salatul kusufi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aka ce su'ila Sheikhul Islam an qawli ahli at-taqawi, an tambayi Ibn Taymiyyah game da zancen mutane waɗanda suke yin taƙawini, wanda suke yin kalanda, irin wannan kalanda da ake yi, kalandar jihar Kano, kalandar kwamitin kaza da sauransu, wanda yake bayani akan watanni da lokutan sallah, lokacin buɗe baki, lokacin fita alfijir, lokacin zawali da makamantansu. Za ka ji wasu malamai 'yan takide suna cewa wannan babu kyau, maguzanci ne, bai inganta ba, bai tabbata ba. Wannan zangayi ne. Abinda kawai za ka faɗa na gaskiya a kai shine ba a itimadi da su itimadan kulliyan wajen sanin lokutan sallah, domin Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa ya riga ya ba manzon Allah ka'idojin da aka yi bayanin lokutan sallah da su, tun daga kan zawali da gushewar rana, daga inuwa ta ƙaru, da kuma fitowar alfijir, da faɗuwar rana, da ɓuyan shafaƙi da makamantansu. Waɗannan su ne asali game da yadda ake fahimtar lokutan sallah. Amma waɗannan suna iya zama abin da su rage wa mutane wahala ne. Da zaran an ce sallah azhar za ta fara daga ƙarfe 1:05, to daidai lokacin sai kuma a duba a ga da gaske ne lokacin ya yi. Amma itimadi a kansu a manta da asalin shi ne kuskure, kamar yadda duban wata da ido ake yin shi. Amma babu laifi a amfani da wasu dabaru, shine kamar dabarun da ake amfani da su a zamanance na sanin aito. Dama ana tsammanin yau ne ko gobe, dan yau 29 in an gan shi gobe 1, in ba a gan shi ba gobe 30. Kaga wannan ma takribi ne. to shine aka tambayi Ibn Taymiyyah game da maganganu na irin waɗannan ƴan kwamiti masu yin irin wannan bayan aka fara ba kenan ashe ko fi anna rabi'a ashara wanda suke cewa ranan 14 ga wata min ash-shahri na wata yakhsafu al-qamar ranan ne wata yake yin kusufi wata baya yin kusufi sai daren 14 da gaske ne haka algafata malam wa fi at-tasi'i wal-20 takhsafu ash-shams ita kuma rana bata yin ainihin kusufi sai kwanan wata yana 29 Allah ya gafarta malam da gaskiya kare wa hal yusaddiquna fi zalika shin a gazgata su na gaba da radio aka ce za a yi kusufi a gazgata jama'a muna daukowa ne daga malaman musulunci dan masu yin wannan magana dama malaman musulunci ne ko za'am wanda ake cewa malaman musulunci suke wannan magana ɗan boko ba su da matsala da wannan dama su ɗan boko suna gazgatawa dan su suke lissafin ma zaka iya samun yaro wa dan aji uku in ya iya lissafi yadda ya kamata ya iya ilimi na astronomy yadda ya kamata zai yi maka wannan lissafin ba wani abu bane mai wahala kaga su ba su da matsala amma malaman da ake cewa malaman musulunci a nan kasar su ne suke karanta wannan kamar su karanta aljunu sai karanta fasar mafarki suke karanta kaza da kaza da kaza abubuwa iri daban-daban to kaga sai a dauko daga malamin da in dai kai malami ne a musulunci ƙarya kake kare na malantar shi sai dai in kai dan kogo ne ko ko wani shedani ne kai a cikin musulmai amma baka isa kare na malantar Ibn Taymiyyah ba to kaji tambayar da aka mishi shin za a gazgata su in aka fada a radio aka ce za a yi kusufi shin za mu yadda wa idha khasafa idan wata da rana suka yi kusufi hal yusalli lahumu am yusabbihu shin za a yi sallah ko ko kai tasbihi za a dinga yadda malikiya suka ce ka san a malikiya babu na abin nan na wata sai na rana ko wa idha salla idan aka yi sallah kaifa subatu salla ya za a yi sallah wa dhkur lana aqwal al ulama fi dalika Allah shi gaba ta malam suka ce Allah shi gaba ta malam ka ambatan mana zantukan malamai game da haka to kun ji nassin fatawar da aka ainihin aikowa da Ibn Taymiyyah ita za mu karanta mu ji ba za mu iya karanta ta gaba ɗaya ba idan Allah ya kai mu gobe sai mu karasa kuma an samu hali sai a yi photocopy ta gashi shafi biyu ce da rabi dan mutane waɗanda ba su da copy littafin sai su karanta su gani in ka samu wani ɗan takibe kuma wanda yake zangayi kana iya ba shi ka ce ya karanta ya taɓa karantawa ina fata mun gane wannan fa ajaba sai Ibn Taymiyyah ya ba da amsa ya ce alhamdulillah godiya ga Allah al-kusufu wal-kusufu al-khusufu bil khaf da kuma al-kusufu bil kafi kaulasan da hasa ɗaya ne ruwa ko to duka ana faɗa malam bukhari yayi babi akan haka a cikin kitabul kusufi ɗan uwa su koma su saurari kasuwan da malam yayi akan wannan karatun tabbatar da cewa ana faɗan khusufi ana kuma faɗan kusufi duk ana cewa lahuma awqatun muqaddara suna da lokutan da Allah ya tsara su faru kama li tulu'il hilali waqtun muqaddar kamar yadda ka san fitan jinjirin wata akwai lokacin da yake fita jinjirin wata baya fita sai daren ɗaya ga wata ba wanda yake musu wannan ko to haka shi ma waɗancan akwai lokacin su kenan babu wanda zai musun cewa jinjirin wata yana fita ne daren ɗaya ga wata farkon shi wa zalika ma ajarallahu adatahu bil layli wan nahar wannan na daga cikin tsarin da Allah ya gudanar da dare da rana Allah ya sanya dare da rana a bisa wani tsari na gudanuwa zai kawo mana ayoyi da suke bayyana wasu maganganu ire-iren waɗannan yace washita'i was-sayf da yadda Allah ya sanya bazara da hunturu su faru suma suna da lokacin faruwarsu kowa ya da cewa ana yin hunturu ne bayan damuna ba wanda yake musu wannan daga dandan wani yace za a yi hunturu bayan damuna ba wanda zai karanta shi na ba ta mun gano ba za a ce kuma ya yi bokanci ba kowa ya san ana yin bazara ne kafin damuna ba haka bane jama'a wasairu ma yatba'u jaryana shamsi wal qamar da kuma sauran abubuwan da suke bibiyan gudanuwar rana da ainihin wata kama ainihin fitowarta da zawalinta da faduwarta da zafinta an san takan yi zafi ne in ta daga takan yi sanyi ne idan ta sauka da kuma cewa takan yi kaza wata na yin kaza in ana farin wata in ka zauna a waje zaka iya mura da an san wannan farin wata yakan fito ne ta bangaren dama lokaci kaza ta bangaren hagu lokaci kaza shine cewa da alqur'ani yake cewa suna fita ta matsalai guda biyu ko cikin suratu ainihin ar-rahman menene ayan eh wash-shamsu wal-qamari bi husban rana da wata akan ainihin lissafi ko mahaye guda biyu daban-daban wani lokaci ka ganshi ya karkata bangaren kudu wani lokaci ya karkata bangaren arewa min zalika yace daga cikin wannan min ayati Allah ta'ala wa zalika min ayati Allah ta'ala waɗannan ainihin wato al'amura da suke faruwa da rana da wata da jujjuyawarsu na daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki kamar da muka ambata farkon karatun nan Allah ya ambaci maganganun da suke nuna cewa waɗannan halittu manyan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun Allah shi ya halicci dare da wuni kuma ya halicci rana da wata kullun kowanne daga cikin su guda hudun nan fi falakin yasbahuna yana kan wata farfajiya yana kan wani falaki ne yana kan wani bigire ne wanda Allah ya sa shi akai yasbahuna anan suke gudanuwa wani bai hawa kan gidan wani wani bai hawa kan layin wani wani bai sauka daga kan layin sa haka Allah ya tsara waja'alna al-layla wan-nahara ayatan famahawna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsira Allah yace wato mun sanya ainihin rana da wata ko kuma wani da dare su zama ayoyi manya guda biyu muka sanya ayar dare ta zama mai duhu ayar rana kuma ayar wuni muka sanya ta zama wadda ake ganinta take da ainihin wato a budaddiyar haske wanda ake gani ina fata mun gane wannan daya daga cikin su bai kaiwa kan daya wa qala ta'ala haka Allah yace huwal ladhi ja'ala ash-shamsa biya'an wal qamara nura Allah ubangiji shine ya sanya rana ta zama mai haske biya'an shine haske wanda yake bayar da beam wanda yake da ainihin ake jin zafin hasken sa shine biya'an haske mai kashe ido shine biya da kuma waja'ala al-qamara nuran ya sanya ita kuma rana amin wata ya zama da haske shine nur haske wanda bayi da wannan bimin din baya kashe ido bambanci suke nan na ba ta mun gane wannan dukkanin su haske ne to biya'an shine kamar hasken mota da idan aka haska ka da dare haka zaka sa halinka kare idan ka saboda hasken ya maka yawa nuran kuma kamar hasken da zaka gani a cikin daki ga magaran haske ko hasken duk wata fitilla wadda ba ta kashe ido shine bambancin biya'u da nuru haka malaman lugha suka ce ina fata muna gane wannan hasken rana eh hasken rana shine mai kashe ido kwarai kuwa ai da man kaga ash-shamsa din ce biya'an ita ce mai haske mai kashe ido wal qamara shi kuma hasken wata nuran ne wa qaddarahu manazila Allah ya sanya wata ya shiga cikin wasu gidaje suna cewa gidaje ne guda 28 waɗanda yake juyawa a kansu gida na karke da zaran ya juya 28 to za a neme shi a rasa sai kuma a sake ganin shi ya kullu a gida na farko shine ma'anar cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim wato waɗannan ayi jama'a in mutum ya tsaya yana garce su zai gane hikima da ainihin abinda Allah yake nuna wa mutane na karfin mulkin sa da karfin ikon sa anan ne nake so ne mana ishara zuwa ga kasusuwan da Malam Albani yayi akan khusufi ko na daya da na biyu wanda bai mallake shi ya saurara ba sai ya zo ya siya ya mallaka yaje ya saurara yaje dimbin ilmomin da malamin ya tattauna akan su game da waɗannan ayoyi na Allah dangane da kusufi. Allah ya sa mu dace. A takeice malamin ya ci gaba da cewa Allah yana faɗa yana cewa li ta'lamu adada sinina, an yi wannan ne don kusan adadin shekaru, wala hisaba da lissafin watanni, lissafin bashi, lissafin sanya rana na aure, lissafin abu kaza yau da ya faru shekara kaza ko kwana kaza, lissafin wani alkawari da aka yi, lissafin kaza, don kusan ainihin waɗannan lissafe-lissafe na shekaru. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq, Allah bai halicci waɗannan ba sai da tsabaragen gaskiya. Wa qala ta'ala, haka Allah yake cewa wash-shamsu wal-qamaru bihusban, da rana da wata, ash-shamsu wal-qamaru bihusban, rana da wata suna gudana akan lissafi nasu mai zaman kanshi. Wa qala ta'ala, haka Allah yake cewa faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbanan dhalika taqdirul azizul alim. Faliqul isbahi, Allah wanda yake fitar da hasken asubahi, wa ja'ala al-layla sakanan, Allah wanda ya sanya dare ya zama na tsatsan lokaci, wash-shamsa wal-qamara husbanan, Allah wanda ya sanya rana da wata su zama suna gudana akan lissafi. Dhalika, waɗannan ayyukan gaba ɗayan su taqdirul azizul alim, tsari ne na Allah Ubangiji mabuwayi mai tsantsan ilimi da yafi kowa. Wa qala ta'ala, haka Allah ya ci gaba da cewa yas'alunaka 'anil ahilla, suna tambayanka game da jira-jiran wata, kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, ka ce da su jinjirayen wata din nan da suke fitowa yan kanana su ta girma su ta girma su zama manya sannan su sake raguwa su zama kanana, to ana amfani da su ne dan lissafi ga mutane lokutan da mutane suke lissafi da kuma aikin hajji ko kuma shekara kamar yadda wasu malamai suka ce. Malamai suka ce wannan na ishara akan cewa jinjirin wata ba guda ɗaya bane, kowane wata tukullumar kamar din na kowane wata daban da wani wata, da haka aka ce ahilla, ba kamar rana ce take guda ɗaya ba, haka malamai suka ce. Kun mun ji wannan jama'a? Dan yas'alunaka 'anil ahillati, suna tambayanka akan jira-jiran wata. A ka'idar larabci kuma abinda babu shi fil wujudi, to koda an mishi jam'i akan mai jam'i ne kawai na kwatance, idan kuma ya zo da jam'i na gaske irin haka da a ce kuskure ne tambayar, da Allah ya gyara musu. Amma sai Allah ya bayani akan cewa hiya, su jira-jiran wata, kowane jinjirin wata da ke fitowa, mawaqitu lin-nasi, bayanin lokuta ne ga mutane, wal hajj. Haka dai malamai suka ce wallahu a'lam. Ina fata mun gane wannan, mu duk bamu da magana tamu ta kanmu, mu din suwa. Ina fata mun gane wannan. Haka ya ci gaba da cewa Allah ya faɗi cewa inna iddat ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atul hurum dhalika ad-dinul qayyim. Ina ganin bari mu dakata anan, idan mun dawo sai mu taso daga farkon ayoyin sai mu jona da kati insha Allah. In Allah ya so gobe za a yi photocopy waɗannan shafuka, kowa zai samu. Idan mutum ya bai da wuri zai samu, ba kuɗi za a biya ba, kowa zai samu in ya bai da wuri insha Allah. Ina fata mun gane wannan. Za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gobe kenan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وanda kuma yake da Fathul Bari mujalladi na uku shi ma abwabul kusufi kitabul kusuf sai yazo da shi, zamu karanta hadisai guda biyu insha Allah, wasu daga cikin irin waɗannan ne a babu sadaqati fil kusufi, da kuma can gaba babu salatul kusufi jama'atan, dan mu ji wasu ƴan ƙare-ƙaren bayani da sharhohi waɗanda Ibn Hajar yayi akan hadisan. Allah ya sa mu dace. والسلام عليكم ورحمة الله.